والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya da yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da muwacewarsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta Juma'a da ranar Asabar yau 27 ga watan Al-Muharram shekara 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Mun sake haduwa wannan majalisi mai albarka a ci gaba da darasin da muke yi na Juma'a wannan ayoyin Al-Qur'ani mai girma ga gwada abin da ya sawwaka cikin wannan littafi na rabbul ashabi ila ma'ani Al-Qur'ani na shekaru Abubakar Muhammadu rahimahullah. Allah babban Allah subhanahu wa ta'ala ya bani muwafaka. Za mu ci gaba cikin suratul Ma'ida mun zo gaba ta ƙarshe aya ta 109 za mu tashi. Malam bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين.
Na'am. Allah ta'ala yace yawma yajma'u Allahu ar-rusula. Awunin da Allah ta'ala zai hallara manzanni. Ko yawmal qiyamati shine ranar al-qiyama. Allah zai hallara manzanni mutane baki ɗaya ma za a hallara su. Kamar yadda Allah yace wa idhar rusulu uqitat. Yayin da manzanni ma aka tsaishe su, kuma Allah ya kira wannan rana yawmut tagabun, ya ce yawmun ya jima'u fihin nas, ranan da ake hallara mutane a cikinta. Zalika yawmun majmu'un lahun nasu wa zalika yawmun mashhud. To Allah ya ce wa yawma ya jima'u Allahur rusula, a ranar da Allah zai hallara manzanni fa ya ƙulu, sai Allah ya ce lahum gare su, taubiqan li qaumihim, domin a yi zargi ne ga mutanensu waɗanda suka ƙaryata su, wai a bisa abinda Hausawa ke cewa a tauna tsakuwa ne don a ya ta ji tsoro. Yanzu ta manzannin za a fara, za a musu tambaya kamar yadda mabiyan ma za a musu tambaya. ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين wadan da aka aike zuwa gare su Allah yace za a musu tambaya kuma za mu yi tambaya ga su kansu manzannin kowane janibi za a tambaye shi to idan Allah ya hallara manzanni fa yaqulu sai Allah yace musu madha ujibtum shin wace ansa aka ba ku na aike ku da sako kun tafi da shi yaya aka ansa muku ba ho mutane aka tambaya ba mutanen ana tsaye kowane annabi ga jama'arsa kana sai Allah ya juya kan annabawa ya hallara su su manzannin sai ya tambaye su aiken da na muku wace ansa aka ba ku kaga tun daga nan mabiya ciki zai dora ruwa musamman waɗanda ba su bi manzannin ba حين دعوتم الى التوحيد لوكاشن da kuka kira mutane zuwa ga kadaita Allah me aka amsa muku da shi kamar yadda wata aya ta Allah ta'ala ce wa yawman yunadihim fayaqulu madha ajabtumul mursalina kaga wannan an nuna cewa an juya kan su wadanda aka aikan kenan wanda aka aika zuwa gare su su aka yi tambaya da to don haka duka bangare guda biyu za a musu tambaya za a tambayi manzannin kana kuma za a tambayi waɗanda aka aike zuwa gare su to idan aka tambayi manzanni qalu manzanni sai su ce la ilma lana ba mu sani ba ya Allah ba mu da ilimi bi zalika game da tambayar da aka ma'ana amsawar da aka mana innaka anta allamul ghuyub ya allah kai ne masanin gaibi baki ɗaya duk abin da ya faku ai ma gaba anil ibad duk abin da ya boyi gabarin bayi allah kai ne masanin sa wala allah sun bada wannan ansa saboda kowane manza ya san wace irin tarba aka masa annabi nuhu alaihi salam ya koka ma ubangijin sa a lokacin da yazo da sako mutane suka karyata shi يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم أرانا أن الله تعالى زي حل رمضان سيئة ماذا أجبتم ما أكا أمسى مكدشي قالوا سيسك لا علم لنا باب علمي قريم قمد أبن لأكا أمسى مددشي يا الله innaka anta allamul ghuyub domin kai lalle kai ne masanin abin da ya faku wala allah manzanni sun gaya ma allah subhanahu wataala wannan ansa saboda girmama ubangijin su da mai da al'amari zuwa gare shi idan aka yi tambaya sai a mai da al'amari da ilimi zuwa ga allah kaga misali annabi yunus alaihi salam ya je wajen mutanansa ya musu wa'azi sai suka karyata shi shi kuma sai ya gamon kansa yayi ijtihadin cewa tunda Allah ya aiko shi mutanen nan sun ki yadda ga wata alƙarya a can ba ya je su ya musu wa'azi wala Allah su sa karɓi sakon Allah ijtihadi ne mai kyau a wajenka amma a wajen manzo da aka ce je ka waje kaza Allah bai karɓa ba saboda cewa aka ce je ka waje kaza ba a ce masa ya je wani guba to don haka sai ya laifi shi saka har Allah ya ta'ala ya jarabe shi faltaqamahu al-hut wa huwa mulim. Kaga sai ya zamanto akwai almalama akan sa, akwai zargi kenan, yana abin zargi a wajen ubangijinsa. Kuma Allah cikin ikon sa bayan da ya ba su bayan, ashe shi bai sani ba sanya imani, yana barin garin su, kuma sai suka neme shi, ina annabi Yunus yake, zamu yadda da duk abin da ya faɗa. Suka yi ta neman sa, basu same shi ba, ashe shi yana cikin kifi, kuma suna jiran sa yazo su yi imani. Kaga wala Allah sanin irin waɗannan abubuwa, shi yasa sai suka mika al'amarin ga Allah. Kaga a waƙe shi yaga an ƙaryata shi, alhaji kuma sun yi imani bayan baina. Falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qaumu yunusa lamma amanat kashafna anhum adhab al-khizi fi al-hayati ad-dunya wa mata'anahum ila hin. Kaga sai suka imani, daga baya kuma da ya dawo sai same su du sun yi imani, shi yasa masu kadai Allah yace su ne bai azabtar da su ba da ya aika annabi, saboda sun yi imani. Me yasa sauran ma ba su yi haka ba? To kaga sanin irin wannan, wala Allah shi yasa suka mika al'amarin zuwa ga Allah subhanahu wataala, suka ce la ilma lana, ya Allah ba mu sani ba, babu ilimi gare mu dangane da me aka karba mana, dan ba a san me baya ta haifar ba. Innaka anta allamul ghuyub, lalle kai ya Allah kai ne masanin abin da ya boye, ai ma gaba anil ibad, abin da ya buya ga bayi kai ka san shi. Zahaba anhum ilmuhu, yanzu ilmun ya kau gabaransu li shiddati haulihim li hadha su'ali wa faza'ihim, saboda tsananin rikicewar annabawan dangane da wannan tambayar da kuma furgitar da suka yi. Allah ya tambaye su yace ma za ujibtum, me aka amsa muku da shi? Tambayar sai ta musu nauyi, sai suka rikice, shi yasa suka ce la ilma lana innaka anta allamul ghuyub. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo a cikin hadisi daga Abdullahi ibn Mas'udin, wanda Imam Bukhari ya kawo hadisi ne ingantacce. Annabi yana rarashin al'umma sai yace ana faratukum alal hawd, ni ina dakon ku zan rigaye ku, kuma ina jiran ku a wajen tafkin Al-Kausara. Allah ka shahid da mu. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace wala yurfa'anna ma'i rijalun minkum li yuqtalu janna duni fa aqulu ya rabbi ummati ummati, kuma ina jikin tafkin Al-Kausara, wasu al'umomi daga cikin ku, al'umomin da aka aiko ni, wato ana nufi kenan wato ummatud da'awa, akwai ummatud da'awa, akwai ummatul ijaba. To annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da sako, in Al-Kautsara wato al-qiyama ta tsaya, annabi yana bakin tafkin Al-Kautsara zai kira al'ummarsa su taho, al'ummar za su taho gaba ɗaya yu, mala'iku kuma sai tsaya suna korewa wasu, suna tankaɗe da rairaya, suna kaɗewa wasu, suna kaɗewa wasu. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya koka ma Ubangiji ce ya rabbi ummati, ya Ubangiji al'umma ta ce. Amma a lokacin fa yuqalu, sai a ce annabi innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, ai baka san me suka kaga a bayanka ba. Wanda suka shaida ne cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah, amma kuma sun kage al'amra na bid'a kala kala, wasu ma sun kawo shirkiyat a cikin addini. Kaga shi annabi ya kira su ne a matsayin al'ummarsa, alhali a ilimin Allah kuma yanzu sun bauɗe, sun fita daga cikin al'ummar tasa. Kaga ai ba zai ba da shaida kai tsaye cewa wannan al'umma baki ɗaya sun bi abin da ya zo da shi sau da ƙafa ba. To shi saka anan suka miƙa al'amari zuwa ga Allah, suka ce la ilma lana, ya Allah ba mu da ilimi, ba mu da masaniya dangane da me aka amsa mana, tare da cewa manzanni lokacin da suka zo gaba gadi ga su ga al'umma su sun san me aka amsa musu da shi. Innaka anta allamul ghuyub, ya Allah kai ne masanin abin da ya faku. to mal yace thumma yashhaduna ala umamihim sannan daga baya za su yi shaida akan al'umomin nasu lamma yaskununa wa yatma'innun lokacin da suka samu nutsuwa daga wannan fargicin sannan kuma suka sami kwanciyar hankali to za su bada ansa ga abin da aka amsa mana da shi Allah ta'ala yace id qala Allah kuma ai uzkur ma yuhasibu Allah bihi Isa alayhi salam ta ambaci binciken da Allah subhanahu wa ta'ala zai ma Isa dan Maryam wa ma fa'alahu qaumuhu bihi da abinda al'ummarsa suka aikata game da shi da Allah ya aiko shi shi ma zuwa ga al'ummarsa shine Allah yace id qala Allah wato ayayin da Allah ta'ala yace ya Isa ibn Maryam ya kai Isa dan Maryam ku duba saboda kishi na ubangiji ubangiji yana kishin a hada shi da wani subhanahu wata'ala da suka nasabta Isa dan Maryam zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sai Allah baya kiransa kawai kamar yadda ake kiran sauran manzanni a Qur'ani kaje an ce Nuh kaje an ce Yunus kaje an ce Ibrahim da dukkan sauran annabawa kira su da sunan su kawai wani ma baka san waye baban nasa sunan baban nasa ba dan ba ga yama ba amma duk inda Allah ta'ala zai kira annabi Isa alaihi salam badda wajaje kadan sai kaje an ce wa Isa ibn Maryam sai an nasabta shi zuwa ga mahaifiyarsa domin a san cewa shi ba dan Allah bane dan Maryamu ne id qala Allah ya Isa ibn Maryam yayin da Allah ta'ala zai ce ya kai Isa dan Maryam ukur ni'mati alayka ka tuna ni'imata akanka wa ala walidatika da ni'imata da nayi ga mahaifiyarka bi shukriha ka gode ma Allah subhanahu wata'ala akan wannan ni'ima shine Allah madaukaki zai ambaci wasu daga cikin ni'imomin da yayi mu annabi Isa alaihi salam da kuma mahaifiyarsa Maryam id ayyatuka bi ruhi alqudus a lokacin da na karfafe ka ai kawaituka bi ruhi alqudus na karfafe ka da ruhi mai tsarki ruhul qudus ba arruhul qudus ba ruhul qudus bi ruhil qudus kaga nan wasu malamai sai suka ce nan an yi idafa sa ne ila ismil jalala wato Allah ta'ala yayi idafa sa zuwa gare shi wane ne al-quddus Allah shine al-quddus to nan da aka ce ruhul qudus ruhi ne sai aka jingina shi kuma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala an ce wannan idafatu tashrifin ne domin a bada girma ne ga shi mala'ika Jibril sai Allah yake kiransa haka ruhul qudus shine Jibril kana yasiru ma'ahu haythu sara mala'ika Jibril yana tafe yakan gudana tare da annabi Isa alaihi salam duk inda annabi Isa zai je sai mala'ika Jibril yana tafiya tare da shi domin ya karfafe shi a mu'ujizozin da Allah ta'ala ya ba wa annabi Isa ba dan komai ba domin a nuna waɗannan ababe ba wai daga Isa din kai tsaye suka zo ba inna ma sun zo ne daga Allah subhanahu wata'ala tukallimun nasa an karfafe ka da ruhul qudus kana yin magana da mutane hal ne min alkafi min ayyatuka fil mahdi a tsammar goyo shine almahad ai diflan tun kana yaro karami jinjiri bi tabarru'atika wa ummik ka kubutar da kanka ka kubutar da gyatumarka kaga shi yasa sai aka hada aka ce ni'mati alayka wa ala walidatika ni'mar asali ga annabi Isa ne amma sai ta shafi mahaifiyarsa domin yayi magana wajen kubutar da ita mata ce ake zargarta abun mamaki ya faru aka ce a'a ya ukhti harun ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki bagiya anna laki hadha ke kuma ta ina kika samu da kaga sun nasabta zargi ne gare ta shi yasa suka ce ma kana abukin ra'asauin ai imru'su babanki ba mutumin banza bane wa makanat ummuki bagiya ya tumaki kuma ba karuwa ba ke kuma ta ina yake samu da ai daga jin wannan magana zargi suka jefa mata ta yaya za ta iya kubutar da kanta baiwar Allah to sai Allah ta'ala sai ya karfafi dan nata yana tsumman goyo tsumman haihuwa sai budi baki yayi magana to kaga karfafar sa aka yi da malaika jibril ni'ima ce da Allah ta'ala ya masa amma ni'imar sai ta shafi mahaifiyarsa dan yanzu ya kare ta yazo da wani abu khariqul lil ada abinda ba a saba gani ba yaro karami ya bude baki yanzu haka haife shi cikin tsumman goyo ko wankansa ba a yi ba kuma ya bude baki yana magana mai ma'ana to kage yanzu ya kubutar da ita ni'imar Allah ya shafe ta a dalilin wa a dalilin danta kage mutum yana samun daraja ita Maryam ta samu karin daraja ko darajarta ta fi tabbata a dalilin wa a dalilin danta dama ita mai bautar Allah ce kuma tana cikin babban gida kuma an mata reno reno mai kyau annabi zakariya ya rene ta kuma abu qu'a wacce take mubaraka masjidil aqsa baitul muqaddas to amma darajar sai ta zamanto haihuwar dantan nan da tai shi yasa manzilarta sai ta tashi kamar yadda hatta a cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kiyama mutum yakan samu daraja cikin aljanna a dalilin ƴaƴansa idan Allah ya baka ƴaƴa masu nagarta mutum ya bi Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya admitin ɗinsa a aljanna ƴaƴansa kuma sun fi shi bin Allah salihai masu nagarta suka bi Allah sau da kafa sama da iyayen suka samu shiga aljanna Allah ta'ala yakan ɗaukaka darajar iyayen su shiga irin aljanna da ƴaƴan nan suka shiga saboda me a dalilin haifayya ƴaƴa suna kawo mutane daraja a kiyama kamar yadda a duniya ma suna kawo musu daraja wallazina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay kullu mri'in bima kasaba rahim Allah ya dacar da mu to don haka yana cikin ni'imar da Allah subhanahu wataala yayi ma annabi Isa da kuma mahaifiyarsa ce tukallimun nasa fil mahdi diflan kenan wato yana dan karamin yaro lokacin da ya bude baki fa asharat ilayhi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya yaya za a ce mai magana da jinjirin da aka haife shi yanzu yana cikin tsumman haihuwa sai bude baki kale inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya har zuwa karshen wa'azin da ya musu kaga nan wajen ya barantar da mahaifiyarsa ya barantar da kansa kuma ya nuna matsayinsa wa kahala sannan kuma Allah subhanahu wataala ya karfafe ka da wata ni'ima yayin da kai magana da mutane kana kwarejo don haka malai yace wa hadha yufidu nuzuluhu qabla as-sa'a wannan kenan yana fa'idantar da cewa annabi Isa alaihi salam zai sauko ban duniya kafin tashin alkiyama kamar yadda dama hadisin annabi ya tabbatar riwayar Imam al-Bukhari li'annahu rufi'a qabla al-kuhula domin annabi Isa an daga shi sama ne gabanin kuhula ma'ana bai zama kwarejo ba an ce lokacin da aka daga Isa mai yana dan shekara 30 ne da kadan kuma malaman tafsiri sun ce yana shekara 33 kaga lokacin bai zama kwarejo matashi ne ya kai dai kan gabar karshe ta abin nan samartaka shekara 33 kenan in kuma ka wuce haka to yanzu kai ba saurayi bane samartaka ta so mu ta bar mutum ya so ya zama kwarejo tukallimun nasa fil mahdi wa kahla qala al-qurtubi abu abdullahi ahmad al-ansari rahimahullahu yake cewa wa kahla bil wahyi war risala kama sabaka fi surati ali imran ay tukallimun nasa fil mahdi wa kahla, wato wahayin da Allah subhanahu wataala ya aiko masa da kuma manzanci, kamar yadda bayani ya gabata a cikin surat Ali Imran. Wato shi Imam al-Qurtubi yana nuna ai lokacin da Annabi Isa alayhi salam ya girma, aka aiko masa mala'ika Jibril. Kaga wancan magana da ya lokacin ba wahayi aka masa ba, wato mu'jiza ce da yayi magana, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci waɗansu yara waɗanda suka yi magana bayan Annabi Isa alaihi salam a cikin hadisai suna cikin tsumman goyo. Kaga waɗannan suna su karama ne. To wannan yayi ta ne a bisa tafarki shi kuma na mu'jiza, tunda Allah ya profiyarin ɗansa ne ya zama manzo. Sannan lokacin da ya girma aka aiko masa mala'ika Jibril da saƙo ya isa zuwa ga mutane, to a wannan lokaci kuma ya zamanto manzo kenan, lokacin da ya zama kwarejo kenan. Allah ta'ala ya ce wa idh allamtuka alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil, kuma a yayin da na sanar da kai littafi alkitaba, kama Ibn Kathir yace alkitaba ana nufi alkhatta wal fahma, wato alkhatta wal hikmata kuma shine alfahma. Wato yayin da Allah subhanahu wataala ya sanar da kai littafi, sannan kuma ya sanar da kai wato fahimta na shi wannan littafi din. Wasu malamai sun ambaci cewa alkitab wato ismul jinsi ne, jinsul kutubi, littafi ake nufi an aiko masa littafi. Wannan littafi ake aiko masa shine linjila. Wasu malamai suka ce alkitaba ana nufi alkhat, an koyar da kai yin rubutu. Kun san da literacy, iya rubutu, ba fa kowa ne yake da shi ba, ba kowa yake da shi na iya rubutu ba. A yanzu kan iya rubutu ya watsa cikin al'umma ba kamar da ba. Wanda kake ga bai iya rubutu ba ma yanzu a dalilin waya ya iya, ko ba haka ba? Kaga ya text message kuma ya karanta, kuma bai san ABCD ko bai je shi boko ba, amma ya iya rubutun, ya iya karantawa. Yanzu literacy ya yi yawa sabanin ada, shi yasa Larabawa ma yake kiransa ummiyai, saboda ba su iya rubutu ba da ba su iya karatu ba jullunsu. Shi yasa cikin hadisin Ka'ab dan Malik da yake da aka aiko masa wasika sai yake cewa wa ana qari'un, kuma ni na iya karatu da rubutu, saboda abinda zaka bugi kirji ne shi yasa har ya faɗi haka. Wallahu a'lam. To wasu malamai suka ce abin da ake nufi nan alkitaba, wato Allah ya sanar da kai iya rubutu, wal hikmata kuma Allah subhanahu wataala ya sanar da kai fahimta, kana da fahimta na abin da ka rubuta, kana da fahimta na abin da ka karanta. Wasu suka ce alkitab ana nufin littafi ne, an saukar maka da Allah ya sanar da kai linjila, ba ma linjila ba, har at-tauran Allah ya sanar da shi Annabi Isa alaihi salam. Allah ta'ala ya sanar da shi hatta at-taura, kamar yadda yazo a cikin suratu Ali Imran. To kuma sai Allah ya ce wat-taurata wal-injil, aka saki adafi aka ce kuma an sanar da kai at-taura, an sanar da kai linjila. To me yasa ka in har ya zamanto wa id allamtukal kitaba, nan an ce ismul jinsi ne, jinsul kutubi ake nufi littattafa, ma'ana Allah ya sanar da shi littattafa. Nan kuma sai aka ce wat-taurata wal-injil, aka ce an keɓance su ne tashrifan lahuma, saboda girmama su, kamar yadda Allah subhanahu wataala yake ambatawa a cikin misali, kamar yadda yace hafizu ala salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanit, kaga an ce hafizu ala salawati, kuma sai aka ce was-salati al-wusta, kaga anan ya zamanto atfil khassi ala al-am kenan. Alhali an riga an keɓance. Wa iz akhadna minan nabiyyina mithaqahum, sai kace wa minka wa min nuhin wa ibrahima, alhali kuma suna cikin ulul azmi, an ambaci annabawa gaba ɗaya a dunkule, kuma sai aka keɓance su. To aka ce nan din ma hakan da wannan uslubin ne Allah subhanahu wataala ce wa iz allamtukal kitaba wal hikma, idan an dauke shi alkitab ismul jins wato jinsul kutub, wal hikmata alfahma, to sai ya ce wat tawratu wal injil tashrifan lahuma. Wa idh takhalu min ad-din, kaga na waje an ambaci yanzu ni imomi nawa kenan, إذ أيتك بروح القدس نعمة فرقو تكلم الناس في المهد وكهلا نعمة بيودة أوكو وإذ علمتك الكتاب والحكمة نعمة هدد تبير والتوراة والإنجيل نعمة شدة تبقي sai Allah ya ce wa idh takhluqu min at-tin kuma katina ayayin da kake halittawa daga tsuntsun abin nan kake surantawa wato daga abin nan min at-tin daga yumbu ka hay'atid dair kaman sura ta tsuntsu yumbu yake dauka sai haka sai yayi tsuntsu da yumbu amma sai Allah ya ce bi idni da izinina domin a taskance maka ba wai haka kawai suka yi ba a da izinin Allah ne Allah shine mai yi ba wai shi ba yace bi izni da izinina kaga an wannan sai a fa'idanta ashe kenan hatta annabi Sulaiman alaihi salam a zamanin sa da aka ce suna yi masa tamathila ko wajifanin kal qudiru mai menene kal jawabi wa quduran rasiyat ya'maluna bihi wa ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa quduran rasiya i'malu ala daud shukra wa qalilun min ibadiyash shakur to kage sai aka ce min tamathila annabi sulaiman a lokacin sa ana musu mutumutumi kenan a cikin shari'a su ne Allah ya musu izinin haka a shari'a su bai zama haram ba mu kuma a shari'an mu sai zaman to haram to shi yasa nan shi ma annabi Isa alaihi salam da Qur'ani haka yito sai Allah subhanahu wata'ala ya ambata wato wa ittakhluqu min at-tin ka hay'ati at-tayr sai ce bi izni da izinin Allah kenan yayi haka dan ashe kenan mu yanzu Allah subhanahu wata'ala bai mana izini mu yi mutum mutumi ba don haka ba za mu yi ba shi din ma Allah ne ya masa izini ya mutum mutumin sai ya mutum mutumin abubuwa guda biyu ne yin mutum mutumin daban busa masa rai daban to shi kansa yin mutum mutumin da izinin Allah yayi shi yasa aka ce fatan khufihi fiha fatakunu tayran shi ma aka ce bi izini shi dama wani abu ne daban annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kashedi kashedi mai karfi dangane da yin mutum mutumi haramun ne a shari'ar musulunci ya tabbata a hadithi na Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man sawwara suratan fid dunya kullifa an yanfukha fiha ruha yawmal qiyama wa laysa binafikhi duk wanda ya mutum mutumi a nan duniya to a ranar alqiyama za a tilasta shi a ce busa mata rai sai ga mutumin da ya sai aje a gaban sa a ce busa mata rai kuma laysa binafikhi bai busa ba dan a azabtar da shi ne akan haka hakanan yazo a cikin hadisin Abdullah ibn Mas'ud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ashaddan nasi azaba yawmal qiyamati almusawwirun wadanda suka fi tsananin azaba a ranar alqiyama cikin mutane sune almusawwirun wanda suke mutum mutumi hadisan suna da yawa ummul mu'minin Aisha Allah ya kara mata yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga zane a jikin abin nan dinta ya ga zane a jikin labulanta kuma lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wajen yaki ne fa yana son ya shigo wajen iyalansa sai zabi ya je gidan ummul mu'minin Aisha lokacin da ya shiga gidan ita kuma ta san annabi a tabi'arsa idan ya zo shi to yakan zauna a bayan gari musamman idan ya zo jikin magariba baya shiga da dare sai ya kwana a waje tukunna sai ya shigo da hantsi in yayi nafila a masallaci ya shiga gidansa ta gyara gidanta dan ta fahimci cewa annabi gidanta zai zo ta gyara gidanta an kawata shi ta kawo labule mai kyau da ta saya sai ta kabin ta kofar dakinta gidan annabi duka gida ɗaya ne amma kowace akwai gefenta ta yi kabin mai kyau lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ganta yana murnan ganinta amma da idanun sai ya je kan wannan sai ta ga annabi ya burtuke sai ya tsaya ya keje dakin nata cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ambata mata yace ya Aisha ashaddun nasi azaban inda Allah yawmal qiyamati alladhina yubahuna bi khalqillah wadanda suka fi tsananin azaba cikin mutane a ranar alqiyama wajen Allah ta'ala su ne wadanda suke kwatanta halittar Allah to kaga anan wajen sai ya nuna me ashe at-taswir din da ake magana da mutum mutumi da kuma wanda za a yi drawing din sa domin shi ma wannan saka shi aka yi a jikin labule a jikin mayafi babba aka yi carving da shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan lafazi akan ya tabbata daga abdullahi dan abbasin Allah ya kara masa yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu musawwirin fin nari يجعل له بكل سورة صورها نفس فيعذبه في جهنم دو وان دي سورة وانا ابو تو دا ابن دي سورة سي اسن ياما سرعي ارانا الكياما سي اچه وانا ابن يدنگ ازب تدشي اچه وتر جهنم عبدالله نحسن يا فتوان ننگ ونتاري دي زوين فتواء وجان سي اچه شي سناء سيين انو وطنن ابا بين دي دو كمين زان زاني zane zane shi shine sana'arsa to sai ce to ni ga abin da naji manzon Allah ya fada sai dan Abbas ya fada ba ya jingina gaba bane ijtihadin sa ne qala ibn Abbas yace fa in kunta la budda fa'ilan fasna'i shajara wa ma la ruha fihi in ya zamba makawa hanyar cin abincinka ne to in zaka zana ka zana bishiya ko abin da bashi da bashi mun gane ko to shi yasa malamai sai suka ce in abin da ya zamanto bashi da numfashi ne ka zana shi to wannan babu laifi la'akari da wannan fatawa ta Ibn Abbas da kuma ba a masa inkarin ta ba mutum ya zana bishiya ko ya zana dutse ko ya zana ga kogi ruwa yana tafiya amma a kulli ya zana kifi kada zana kifi dan yana da rai duk wani abu mai rai kada ka zana amma fentin din da zaka yi idan fentin ne wanda yake duwatsu ne da bishiyoyi waje mai kyau ga wani irin ruwa fall din nan da ake fada zaka iya kawata waje da shi to irin wannan ba laifi bane idan kai kamar yadda malamai suka fayyace wallahu ta'ala a'lam to nan shine annabi Isa alaihi salam sai ya jingina surantawan ma da yayi da izinin Allah ne to Allah yake tuna masa fatanfukhu fiha domin wani waje ya zo da sigan shi annabi Isa ne ya fada ko cikin surata Ali Imran ya kance bi idnillah nan kuma Allah ne yake hakaita masa shi yasa ya jingina zuwa gare shi bi idni da iznina fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi idni kuma kai busa a cikin ta sai ta kasance abin da yake fuffukawa da iznina wato idan yayi sai ya busa a jiki da karfafawan da mala'ika Jibril yayi sai a sanya rai a jikin abun sai ya zama tamkar abu mai rai sai ya fuffuka idan yayi tafiya in ya bace a idanun mutane kuma sai ya fadi ya zama yumbun sa ba ya tsuntsu zai ci gaba da zama ba wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi idni kuma sannan kana warkar da makaho wal abrasa da kuturu bi idni da izini na inji Allah ta'ala makaho in an ce al'akama yana bambanci wato da al'a'ama in an ce al'a'ama shine wanda makanta ta same shi bayan da yana gani in an ce al'akamahu shine wanda aka haife shi dama bai taba gani ba ka san nasa yafi wahala ko wanda misali a ce wani abu ya iya zuwa sai hana ka gani watakila wani yana ne ko wani glaucoma ko wani dai wani abu daban ko ni kari ya fito wa mutum a idan likitoci sai je sai su yaye wannan kuma shikenan tas dama jinya ce ba makanta ba ce to amma shi asalin wancan al'akama asalin makanta ce dama Allah ta'ala bai yi shi mai gani ba to irin wannan annabi Isa alaihi salam sai musu addu'a in yi musu addu'a shikenan sai ido ya bude kuturu ya zo tana tsiyaya a masa addu'a shikenan sai jikinsa kuma ya kyau sumul babu kuma sauran kuturta to irin waɗannan abubuwan da izinin Allah yake shine fa yanzu ƴan coge sai su ce su ma za su tara marasa lafiya su zo suna ta kururuwa a cikin coci wai su ma wai suna kwaikwayon annabi Isa ne wannan cogen ne suke yi Allah ta'ala ya ce wa in tukhrijul mauta bi idni, kuma a yayin da ma kake fidda matacce da izini na. An haka yato Annabi Isa alaihi salam ya fidda mutane kaman guda hudu da suka dade da mutuwa. Ya fitar da Sam dan gidan Annabi Nuhu, ya fito daga cikin kabarinsa, amma shi an ce ya mutu nan take. Sannan akwai wani yaro shi ma dan wata mata tsohuwa, ya je cikin kabarinsa ya fitar da shi, kuma ya ci gaba da rayuwa har ma ya aure ya hayayyafa. Sannan ya fitar da wani daga cikin mabiyansa, sannan ya sake fitar da wani mutum na hudu. To amma duka waɗannan yayi su ne da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idh tukhrijul mauta bi idni min quburihim ahya'a, daga kaburburansu su zama su rayi. Wa idh kafaftu bani isra'ila anka, kuma ka tuna wata ni'ima har ilau, a yayin da na kame banu isra'ila gabaranka. Hina hammu bi qatlik, lokacin da suke nufin kashe ka. Idh ji'tahum bil bayyinat, a yayin da ka je musu da hujjoji bayyanannu, al mu'ajizat, mu'ajizozin da ka je da su amma suka karyata. Faqala alladhina kafaru minhum, wadanda sun ka kafirta daga cikin su sai suka ce in hadha, ai wannan da ka zo da shi, alladhi ji'ta bihi, wanda ka zo da shi bai zamba illa sihrun mubin, face tsafi ne bayyananne kawai, tsafi ka zo mana da shi. Allah ya ce
وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْهَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. وَإِذْ قَالَ الْهَوَارِيُّونَ أَيَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ؟ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعمل أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين.
الله تعالى يجي وإذ أوحيت إلى الحواريين كما كتن علوكة دني وهي زواج حوارياوة ai amartuhum ala nisalihi, wato Allah ya umarce su a bisa harcin Annabi Isa, ba wai su ma sun zama annabawa ne an musu wahayi ba, kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ne ya ambaci cewa yayi wahayi zuwa ga mahaifiyar Annabi Isa, Annabi Musa alayhi salam. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi, kaga wannan ba mala'ika aka aiko mata wai yadda ake aikowa manzanni ba, an kimsa mata ne, wahayu ilhamin ne, kamar yadda ya ambata wa auha rabbuka ila an-nahli an takhudhi min al-jibali buyuta, shi ma wahayu ilhamin ne. To irin wannan ne aka ce wa idh auhaytu ila al-hawariyin, a lokacin kuma ka tuna yayin da nayi wahayi zuwa ga hawariyawa, ma'ana aka kimsa musu imani a cikin zuciyarsu, kaman wato wasu malaman tafsiri suka ce ai abinda ake nufi idh auhaytu ilaihim biwasitatika fada'awtahum ila at-tauhid wa ila ibadatillah, lokacin da nayi wahayi zuwa gare su ta tsaninka, ta hanyarka kai ake wa wahayin, kai kuma sai ka kira su zuwa ga Allah, su kadaita Allah subhanahu wata'ala, sai suka yadda. To kaga kenan tamkar an yi wahayi ne zuwa gare su, wallahu a'lam. Wahayin mai Allah ta'ala ya musu mai ya kimsa musu, an aminu bi wa bi rasuli, akon ku imani da ni kuma ku imani da manzannina, ku imani da ni ku imani da manzona, wato bi rasuli mufrad, Annabi Isa kenan. Qalu, sai suka ce amanna, ya Allah mun yi imani da kai, mun yi imani da manzanka, washhad kuma shaida bi annana muslimu, lalle mu masu imani ne zuwa gare ka, mun sallama zuwa gare ka ya Allah. Idh qala al-hawariyun, kuma ka tuna, wannan fa duk ana yin adabi ne akan wancan zarf ne akan wancan batun da Allah ta'ala ya ambata cewa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam اذكر نعمتي عليك. To Allah ta'ala ya ce wa idh qala al-hawariyun, kuma har ilau ka tuna da wata ni'ima a yayin da hawariyawa, su waye hawariyawa? Aka ce sune asbiya'u Isa alayhi salam, sahabban annabi Isa alayhi salam, sune ake ce da su hawariyawa. Malamai sun ambaci dalilai da dama da yasa ake ce da su hawariyawa, ko sun ce mushtaqqun min al-hur, wato fari al-bayad, saboda yawanci suna rukun tufafi farare, shi yasa ake ce da su al-hawariyun. To su waɗannan hawariyawa a yayin da suka ce ya Isa ibn Maryam, ya kai Isa ɗan Maryam, hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas samaa, shin ubangijinka zai iya saukar mana da kabakin abinci daga sama? Yastati'u bi tahtaniya wa raf'il ba wa fi qira'atin bil fawqaniyya wa nasbi ma ba'dahu, ai ana nufi kenan hal tastati'u rabbaka, hal tastati'u rabbaka, ai hal taqdiru an tas'alahu, zaka iya tambayan ubangijinka? Wannan sun tafi fassara kenan wanda ummul mu'minin Aisha ta yi, domin ummul mu'minin Aisha ta ce ai wannan ita ce qira'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da wasu sahabbai, kuma ba zai taba yiwuwa gawa ba ga su waɗannan mutane yadda suka zama masu imani su yi irin wannan tambaya, domin tambayar tana ɗauke da inkari ne. Hal yastati'u rabbuka, shin ubangijinka zai iya? Kaga ba magana ce wanda yake wanda ya sami imani zai yi ta ba, ko? To shi saka waccan qira'a hal tastati'u rabbaka, shin zaka iya tambayan ubangijinka? To nan ma wasu malamai sai suka ce tula dai bata rabu da kalaye ba, suna shakkan kenan kudiran annabi Isa alaihi salam ko tsakaninsa da ubangijinsa. Iz qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas samaa, magana ce da za su faɗa. To ga Qur'ani dai haka ita sun faɗa, shin ubangijinka zai iya saukar mana da kabakin abinci daga sama? Gashi kuma Allah ta'ala ya ba da shaida a kan sun ce qalu amanna washhad bi annana muslimun, sun ce mun yi imani ya Allah, kuma ka shaida ma cewa lalle mu musallama, mun mika maka wuya. To kuma ya za su yi wannan tambaya? Wasu malamai suka ce a'a, ai wancan ba Allah subhanahu wata'ala ya bada shaida ne a kansu ba, wato ta iya yiwuwa a cikinsu an samu masu nifaka. Shi yasa ka hashi kansa annabi Isa ya ce qala taqullaha in kuntum mu'minin, ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala, fi qitrahil ayati, wajen neman a kago muku wasu abubuwa na ayoyin da zai da kuka nema, in kuntum mu'minina, idan har kun kasance ku masu imani ne da gaske. To amma wannan tambayar ba sun yi ne don inkari ba, tabbas sun yi wannan tambaya din hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama, amma ba sun yi ne wato ala sabilin inkar fi qudratillahi ba, a sun yi ne domin su ƙara samun nutsuwa, kamar yadda ayar gaba ta ambata, suka ce wa tatma'inna qulubuna, ko domin mu samu nutsuwa ne mu ƙara samun imani, sai ya zamanto ta yi daidai kenan da irin tambayar da annabi Ibrahim ya yi wa ubangijinsa. Da annabi Ibrahim ya tambayi ubangiji ya ce arini kaifa tuhil mauta, qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi, ya Allah ka nuna mu yadda kake rayar da matattu. Sai Allah ta'ala ya ce shin baka imani bane kan Ibrahim cewa ina da iko rayar da matattu? Ya ce na koyi imani ya Ubangiji, ina so in ƙara samun nutsuwar imani ne, ido na ya gani sosai, na ƙara samun yaqini akan wanda nake da shi. To amma sigar tambayar da annabi Ibrahim alayhi salam ya yi ta bambanta da tasu, ko domin shi annabi ibrahim me yace arini kaifa tuhil mauta ya allah ka nuna min yadda kake rayar da matattu kaga a cikin maganar sa akwai tabbatar da cewa allah na rayar da matattu kawai so yake gani amma su ku cewa suka ce hal yastabi'u akwai sigatu istifhamin hal yastabi'u rabbuka shin ubajinka zai iya kaga sai ta zamanto tambayar kenan ta fi kama da tambayar mutumin da ya inkarin ba'athin nan aw kan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi allah ba'da mautiha anna yuhyi hadhihi allah ba'da mautiha kaga shi maganar sa akwai inkari ta annabi ibrahim kuma taqriri ne babu inkari to ala ayi halin wadannan shi wancan da yace anna yuhyi hadhihi allah ba masa wahayi ba mun gane su ma waɗannan ba musu wahayi ba ko an musu hawariyawa amma annabi ibrahim fa an masa wahayi don haka yaqinin da yake da shi ya wuce nasu su sa iya yin da waccan sigar tambayan amma ba yana korewa imanin su bane saboda shi nasa yaqinin ya wuce nasu wallahu ta'ala ala to suka ce hal yastadi rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama alkhawanu alaihi ta'amun kabaki yanci alkhawan ko khuwan wato shimfidi ne da ake sanyawa babba wanda ake tattaura abinci kuma akan in za a ci kamar dai misali yanzu mu ce dining table amma ba wa table bane su shimfidi ne ake shimfidawa amma sai a aje abinci a positions mutane zo su zazzauna kuma ana ci to irin wannan suke so Allah ya saukar musu da abinci akai wala yuqalu innahum bi su'alihim atharu shakka fi imanihim bi qudratil lahi shi yasa nan malai yace ba za a ce game da wannan tambayar tasu wai sai ran jayar da kokonto cikin imanin su game da kudrar Allah ne ba la'annahum tahta tarbiyati isa ina zak domin a wannan lokaci suna karkashin tarbiya da karantarwar annabi isa wa fihim aidan munafiqun kuma ta iya yiwa kamar yadda wasu malamai suka ce maganar ta zo daga wasu munafikai ne a cikin su kamar sai yazharu kamar yadda bayanin zai so kala sai annabi isa ya ce musu ittaqullaha ku ji tsoron Allah sai ka tirahil ayati wajen neman kagan a kawo muku wasu ayoyi in kuntum mu'minina idan har kun kasance masu imani ba a jefa wa Allah kalu bale a ce sai kai kaza mu ƙara samun kaza kalu to sai suka ce a ai ba wai suna ƙaryata kudrar ubangiji ne ba nuridu muna nufi ne su'alaha min ajli muna nufin yin wannan tambayan ne mu roƙa a kawo mana domin anna akula minha mu samu mu ci daga abincin abincin ya zo daga ubangijinmu wata karama ce mu ma a garin mu ci ka san daga cikin sahabban annabi akwai masu karama ko akwai waɗanda ake saukar musu da abinci suna cikin yanayi mai wahala wa tatma'inna qulubuna kuma domin zukatanmu su ƙara samun nutsuwa cikin imani bi ziyadatul yaqini mu ƙara samun yaqini ma'a annana jazimuna tare da cewa muna damfare da yaqininmu wa muqinuna bi qudratillahi alaiha muna da tabbacin ikon Allah akan cewa zai iya kawowa wa bi risalatika kuma muna da tabbaci akan manzancinka wa na'lama kuma domin mu ƙara sani ay nasdada ilma mu ƙara samun ilimi an mukhaffafa ce ai annaka cewa lalle kai qad sadaqatana ka gaya mana batu na gaskiya tidda'a in nubuwa cikin da'awar annabtan nan wa nakuna alaiha minash shahidin kuma mu zamanto mu ma mun halarci wannan karama ai nashhadu alaiha inda alladhina lam yahdaruha mu kuma ba da shaida game da ita ga waɗanda ba su halarto wannan wajen ba min bani Isra'il daga cikin ƙabilan banu Isra'il liyazdadal mu'minuna minhum bi shahadatiha dumaninatan wa yaqina domin masu imani daga cikin su in mun ba da shaidan nan su ƙara samun nutsuwa da yaqini akan annabtarka wa yu'minu bi sababiha kuffaruhum waɗanda suke kafirai daga cikin su kuma a dalilin wannan shaida da saukar da wannan mu'jiza da za a yi wato ya zama sababin da za su samu imani na ga nan za mu tsaya insha Allah daga nan har zuwa karshen sura kuma batu ne da Allah subhanahu wataala zai yi da annabi Isa alaihi salam asalin abin da bawo shi yake cewa a tauna tsakuwa dan abawo aya tsoro annabi Isa ne za a tambaye shi kai kace a bauta maka kai da gyatu makka annabi Isa sai razana sarki ya tabbata gare ka ya Allah wane ni da fadan wannan magana ga abin da na fada a to wanda suka ce shi dan Allah ne gashi Isa da kansa ya ce ni fa ga abin da na fada to ya kenan kafin aje kansu sun shiga uku Allah ka tabbatar da mu akan turba mu daidaiciya abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda ko muka kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana matsaloli da wannan ƙasa ta mu take fama da shi muna roƙon Allah ta'ala ya mana maganin sa Allah ubangiji ka mana maganin matsalolin da suke damun mu a wannan ƙasa tun daga matsala ta shugabanci zuwa matsala ta ma'aikata zuwa ga matsala ta ƴan kasuwa zuwa ga matsala ta mabiya zuwa ga matsala ta kasashen waje zuwa ga matsala ta arnan bayyana da na koye muna roƙon Allah subhanahu wataala duka ka isar mana akan waɗannan matsaloli Allah ka daidaita mana kasar mu wanda yake nufin mu da sharri ubangiji Allah ka mai da sharrin sa kansa dukkan alkhairi ya Allah koi bayin ka waɗanda suke dukufa wajen bautar ka ya Allah muna roƙon ka domin girman zatin ka domin sunayen ka masu tsarki domin kudarka domin rahamarka ubangiji Allah ka lullube wannan kasa ta mu da rahamarka ya arhamar rahimin ubangiji Allah ta'ala ka kauda mana dukkan abin da yake ba mu tsoro dukkan abin da zai zama mana matsala a cikin addinin mu ubangiji Allah ta'ala ka magance mana shi abin da zai mana matsala a cikin rayuwar mu ubangiji Allah ta'ala ka kauda mana shi Allah ka mana kyakkyawan karshe Allah ka shirya mana da matasan mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم